Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
A yayin da ake tunkarar babban zabe a jihar Kogi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi izinin majalisar dokoki ta kasa domin biyan jihar wasu makudan kudade fiye da naira miliyan 10,000. Kotun kolin Najeriya ta aike da kashedi daga kausar murya ga jam'iyyun siyasa dangane da kalaman bata suna ko kuma shirin kitsa fitina a game da daukaka karar da dan takarar PDP na shugabancin kasar nan Atiku Abubakar yayi. Ministan aikin gona na gwamnatin tarayya Malam Sabana Nono ya ce zuwa yanzu haka babu yunwa a fadin kasar nan, tunda dai koda a Kano naira 30 ta ishe ka kashi abinci ka koshe. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aikewa majalisar dokoki ta kasa wata wasiƙa da ke neman izininta domin biyan jihar Kogi wasu kuɗaɗe fiye da naira miliyan 10,000 da ke cikin ɗabantaccen alkawari na biyan wasu basussuka da ke tsakanin jihar da kuma gwamnatin tarayya. Shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan shine ya karanta wannan wasiƙa gaban zaman majalisar na wannan rana ta 3, inda wasiƙar ke cewa dalilan biyan jihar waɗannan kuɗaɗe shine domin bawa jihar damar aiwatar da wasu shirye-shirye da suka hada da biyan wasu basussuka, wadda hakan ke cikin yarjejeniyar alkawari tsakanin jihar da gwamnatin tarayya. Wannan dai na zuwa ne a gabar da rahotanni suka ce kwanaki 30 ne suka rage kafin gudanar da babban zaben gwamnatin jihar, wadda ya sanya wasu ke alakanta lamarin da bawa gwamna mai ci damar yin shirin tunkarar wannan zabe da cikakkun kayan aiki gudun kada a yi faduwar guzuma da Bahaushe kance ya kwance uwa kwance. Sakamakon kowane irin zabe dai yakan zuwa da kalubale wanda ya hada dukkanin bangarorin da suka taka rawa a cikin sa, kuma daga cikin waɗannan kalubale har da na garzaya wa kotu ga waɗanda ba su samu nasara ba, kuma a karo guda ba su gamsu da irin yadda zaben ya gudana ba. Matakin farko na samun matsala a cikin kowane irin zabe shine wadda kusan dukkanin waɗanda suka tsaya takara cikin jam'iyyu ke samun tunanin zuci cewar ba za su ci nasara ba muddin ba su hada da kayan aiki ba, wadda kuma fito da kuɗi a harkar zaben shi ma wani nau'in laifi ne wanda ya saba da dokokin hukumar zabe. Abin da aka yi dangane da wacce aka yi kan babban zaben shugaban ƙasa da ya gabata shine ya haifar da wanda aka yi har zuwa kotun sauraron ƙararrakin zabe, wadda lamarin ya bayu ga garzayawa kotun koli daga dan takarar PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa sakamakon rashin yarda da hukuncin da aka yi, cewar wai nasarar dai tana tare da shugaban da ke mulki a yanzu Muhammadu Buhari, duk kuwa da matsaloli da laifuffukan zabe masu tarin yawa da suke jin cewa ya kamata su hana shi samun wannan dama. Bayan shigar da karar sa kotun ta koli wacce akan ce daga ke kallo ya kare sai hakuri ko kuma murna, gamayyar jam'iyyun siyasa dai in ba a manta ba sun fitar da wani bayani cike da zargin gwamnatin tarayya kan shirya wata kullalliya domin sabunta alƙalan da za su saurari wannan kara tare da yanke hukunci. Hakan ce ta sa a fusace kotun kolin ta fitar da nata martanin mai zafi cike da kashedi da jin kunne cikin kakkausar murya ga jam'iyyun siyasa, cewar ahir ga duk wani dan siyasa daga kowace jam'iyya ya sake jifan suda zargi na bata suna da shirin kawo shaku a zakatun ƴan ƙasa game da hukuncin da zai biyo bayan waccar ƙara da Atiku Abubakar din ya ɗaukaka. Daratan yaɗa labarai da hulɗa da ƴan jaridu na kotun kolin Festus Akande shine ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da aka rabawa manema labarai, yana mai cewa babu wancan zance kuma batu ne maras tushe ballantana makama da har za a yi zargin cewa wai gwamnati za ta sauya zaben alƙalan da za su saurari wannan koke da Atiku ya shigar. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan batu babu wata manufa da yake kunshe da ita face dasashe kimar fannin shari'a da bata wannan bangare suna, a don haka gamayyar jam'iyyun siyasa ba ta da hurumi ko alhaki kuma ba za ta taba samun sa ba na shiga fannin shari'ar kasar nan, kuma kotun koli ba za ta lamunci katsalandan daga daidaikun mutane masu tada zaune tsaye ba, tunda dai tana aikin ta ne karkashin dokokin kundin tsarin mulki. A matsayin fannin shari'a wani bangare mai zaman kansa kuma guda cikin turakun demokradiyya, sanarwar ta ci gaba da cewa babu wani mahaluki da zai rika cin dinduniyar aikin ta ko kuma bata umarnin abin da za ta aiwatar, saboda haka akwai buƙatar mu kula da lafazan mu domin kauce wa jefa kasar nan cikin wani mummunan yanayi. Kotun Golin cikin wannan sanarwa ta jaddada cewa ita ba jam'iyyar siyasa bace. Kenan hakan na nufin ba za ta lamunci wani ya jefa ta cikin kowace irin muhawara ko tattaunawa marar tushe ba, wadda daga ƙarshe za ta haifar da aukuwar wani dalili kan ƙarfafa zargin masu zargi ko kuma dai gaskata gaskiyar masu gaskiya. Wannan dai batu ne dake zuwa a gabar da wani rukuni na al'ummar ƙasa ke ci gaba da kokawa kan halin da salon mulki ke ciki da kuma wahalhalu dake ci gaba da ƙaruwa akan talakan ƙasa, wadda daga cikin masu tsokaci a wannan taki har da Shehi Mai Salati na Indabawa, wanda ke cewa kusan dukkanin matsalolin da ke damun yankin Arewa sun samu ne a dalilin taɓarɓarewar ilimi, kuma hakan sakaci ne na jagororin da muke da su a mulkin siyasa.
Musamman ministan ilimi ɗan Arewacin Najeriya ne, muna da sanatoci manya-manya wanda ana jin amansu a majalisa, ga kuma uwa uba wakilinmu na fage Honorable Aminu Goro shine shugaban kwamitin ilimi na Najeriya gabaki ɗaya a majalisa. To kullum ana cewa taɓarɓarewa yaranmu su ne talla, su ne bara, su ne abubuwa marasa daɗi. To wallahi ba komai ne jama'a ila irin tsarin da aka saka na cigaba da karatu.
Waye ya sa tsarin?
Ƙasa ce ta saka, kuma yanzu suke da damar su cire. Yanzu abin da ke so ga maka dukkan yaro a karatu, duk irin kokarin sa in ya fito komai zai karanta, kai ko karatun iban kashi ne wasu yana da credit a English. Wannan ba karamin zalunci bane, kuma musamman mu Arewacin Najeriya mu aka cuta. Saboda haka ina jawo hankalin waɗannan mutane da na ambata, lalle ne su doka a ƙasa. Yaro ko da fas ya samu a turancin nan ya samu ya cigaba.
Ba ka gani doka ce ta sanya ana ganin ƙasar da Englishin aka raine ta ake so ya zama na shine yaran da ake amfani da shi.
Yanzu result ne a gaba na ga shagaban ka yaran da yaje karanta physics, chemistry, biology, geography duk da Hausa ke koyarwa a turanci ake koyarwa, amma a ce dan yaro a wannan ya samu pass ba zai ci gaba ba. To ai a can baya akwai abin da ake kira remedial English. Yaro ne in ya samu remedial English a university zai ci gaba, yaro idan ya samu pass zai ci gaba. Yanzu misali ni da nake maka magana Larabci na karanta, kuma ina da degree a yaren Larabci, amma ba da mu da credit ba a wancan lokaci shekara 30 baya. Amma yanzu mai ilimi irin nawa daga secondary in zai tafi zai karanta Larabci sai yana da credit a turanci, ina ruwan Larabci da turanci. To da kake jawo hankalin waɗannan wani Allah ora masa nauyin mu ɗan Arewa, lalle ne ana so a ga cewa cigaban yaran mu, to a cire credit a harkar ga jami'a ko shiga harkar gaba da secondary.
Amma kuma in aka yi hakan zai lalata yadda lamarin yake ba, duba da yanzu ma ana kuka da lamarin ballantana a cire.
Ba zai lalata ba, cigaba zai kawo, domin na tabbatar maka cewa duk yaran yanzu da ba shi da credit ba shi daga ta. Yanzu in kai kuturin ka nawa dubu ran sanan karatun shi kenan ya riga ana ce musu wancan abin da na faɗa a baya, taɓarɓarewa, bara da zaman banza, wallahi shi ke janyowa. Amma inda za a angije yaro wani ya da basira in ya je ya karanta zai ci gaba, saboda haka shigar ita ke masa wahala, amma rashin shigar a ce sai da credit wannan ba karamin illa bace.
Shehi Mai Salati Indabawa kenan guda cikin manyan ƴan siyasa a jihar Kano. Sai dai kuma yana wannan magana ne a lokacin da muka ji ministan aikin gona Malam Sabana Nono na cewa yanzu haka fa babu yunwa a Najeriya. Malam Nono na wannan jawabi ne a lokacin taron ganawa da manema labarai a birnin tarayya Abuja domin bikin ranar abinci ta duniya, inda ya ce a yanzu yana kyautata zaton muna noma abinci a wadace domin ciyar da kawunan mu. A dan haka nake tunanin yanzu babu yunwa a Najeriya. Sai dai kurum ka kira yanayin da ake ciki da rashin samun yadda ake so, zan iya yarda da hakan, a cewar Nono. Majiyar Kano Focus ta rawaito ministan na cigaba da cewa idan ana maganar yunwa lamarin dariya ke bani, domin masu wannan batu ba su san menene yunwa ba. Idan har ka je sauran kasashe da ke fama da larurar yunwa za ka gane yadda batun yake, domin abinci a Najeriya yana matukar araha idan aka kwatanta da sauran kasashe. A misalce minista ya ce ko da a jihar Kano naira 30 kacal ta ishe ka ka sayi abincin da za ka ci ka samu gamsuwa, a dan haka ya kamata mu zama masu yi wa Allah godiya tunda muna iya ciyar da kawunanmu baya ga samun abincin mai araha a wannan ƙasa ta mu, a cewar ministan aikin gona Sabana Nono, wadda bai gushe ba sai da ya jinjinawa gwamnatin tarayya dangane da matakinta na gargame kan iyakokinta na tsandauri domin hana shigowa ko fitar da duk wani nau'in kaya musamman ma shinkafa. To amma a bangare guda fa waɗannan kalamai na Sabana Nono sun yamutsa hazo, domin ana ta cece kushe musamman a shafukan sada zumunta tare da mamakin fitar su daga bakin mai girma minista, tunda dai a ganin wasu babu yadda za a yi a wannan yanayi ya kalli ɗan Najeriya kuma ya yi masa wannan batu ballantana har wai ya ce naira 30 za ta ishe shi cin abincin da zai samu gamsuwa. Idan mun yi waiwaye da Bahaushe kan ce adan tafiya, ko da cikin tattaunawar mu da masu fashin baki akwai batun da ke haska kididdigar masana cewar Najeriyar fa muna da ɗumbin matalauta fiye ma da Indiya, kuma kaga duk inda aka samu talauci zai yi wahala ka raba shi da yunwa.
Idan ka duba rahoton nan ma da ya nuna cewa Najeriya yanzu ta fi Indiya talauci, ka duba dai Indiya suna da biliyan mutum biliyan ɗaya da wajen miliyan 200, wanda kusan ƴan kansu ba mu ma kai yawansu ba, suna da biliyan ɗaya a can gefe. To yanzu Najeriya ta fi su yawan talakawa. to abinda aka nuna cewa yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo wannan talaucin shine cin hanci da rashawa. Shi yasa zaka ga idan aka shiga wato bangaren siyasa zaka kusan kowa kaman ya haukace, saboda kusan yanzu yawanci mutanen Najeriya babu hanya mai sauki tanda mutum zai samu kuɗi illa ya kasance ko yana bayan wani dan siyasa ko yana cikin siyasa ko dai yana da wani abu a liƙe da siyasa. Zaka ga mutum ya rufe kamfanin sa ya shiga siyasa, zaka ga mutum ya rufe asibitin sa ya tafi siyasa, zaka ga malamin makaranta ya bar ɗaliban sa ya tafi siyasa, saboda ana ganin cewa wannan anan kuɗi yake. Saboda haka idan ba a rage roman da yake cikin siyasa ba yana da wahala, ba wai gwamnatin Buhari ba ko gwamnatin wace ce ya kasance ciya ta zo ta yi wani abu akan cin hanci da rashawa.
Ba wai ga masanan kadai da suka dade da fayyace wannan yanayi da Najeriya ke ciki ba, hata masu koke da murya talaka irin su kamar Abdullahi Jingau na ganin cewa lafazin malam minista fa akwai gyara, domin halin da ake ciki ya wuce min shirin, wanda a ƙarshe ma yace kusan dukkanin matsalolin arewa laifin jagororin da muke da su ne a sha'anin mulkin da ake yi.
Ai ya kamata in babba zai yi magana ya ringa magana yana duba da yadda al'amura suke tafiya, ba da za a ce naira 30 a jihar Kano za a goshi. Ni ina tabbatar ma da waɗanda suke saurare ne da 100 shine za a ce ma zaka iya cin tuwo na gargajiya na unguwanni da suke yi ko wake da shinkafa, to shine naira 100. To wani ma ga kayan sana'ar ba dan yi rantsuwa ba in nace maka akwai mutumin da isame ni in nuna mun ga kayan sana'ar sarariya yake siyarwa akan keke, amma bai samu ya karya ba, baya zancen yace sai ya koshin nema zai jigira. A gaskiya akwai kuskure a ga maganar ministan gona da yace naira 30 a Kano zaka ci a jihar Sokoto Kano. Saboda haka a tsaya a ringa duba arewacin nan fa da ita aka gina kudancin mamman ake da tan an samu, kuma duk wani abu da zaka yi a rayuwar nan ka ringa daidaita al'amari ma, in ma ba zaka fifito ne ba, amma wannan fifitin da ake nuna wa arewa wallahi nan rashin kamar mamu ba ƴan arewa bane suke mulka mu.
Menene matsalar arewa ne?
Matsalar arewa babu kishin arewa ga wanda suke shugabantar mu tun daga yanzu ma, abubuwa da yawa nawa ne suke faruwa. Kuma in zaka ce zaka hana shigo da abinci, yanzu shinkafa taka ta Najeriya ita custom duty ne da ita, yanzu shinkafar Hausa fa ta kai 10,018, ita wacce da aka hana kawo ta din fa a 15,000 ne ko 14 da 500. To amma tashi yanzu ta gidan ta gagari ma ta ma fitar wajen tsada. To kamata iya harkar shinkafa nan daga ministan gona zuwa ministan ciniki a kawo al'amarin da zai kawo sauki akan harkar shinkafar ma ai dogaro da noma. Yanzu takin samun sakake yadda ya kamata? Babu taki. Inda taki ya fi karfin talaka. Inda ai arewa ne aka samu wannan illa da aka yi wa yara ake dauka akai su onice asiyar. Wallahi da daga Hausa Fulani ne duniya da yanzu ta la'anci arewa. Amma kaga da yake arewa aka taba. Me yake faruwa? Saboda haka arewa ya kamata mu san kanmu, shugaban mu na arewa su haɗa kanmu, mu ma mu haɗa kanmu, mu yi tafiya ta gaskiya. Bamu ce ai Najeriya ba ɗaya bace, Najeriya ɗaya ce, to amma a bamu kulawa daidai.
Na fahimce ka matakan da duk jagorori ke dauka shine yake haifarwa talaka halin da yake ciki komai.
So sai abubuwan da ake dauka yanzu yake haifarwa talaka wannan abu. Almajiranci, ci baya, rashin aikin yi, ga yaran namu su yi karatun su gama, ba abin da za su. Dukkan abin da nake gaya maka din nan wanda yake kaskanci ga mu ne. Wallahi rashin kulawa kuma haɗin kan shugaban namu da kulawa da za a yi kamata a bamu ne duk ke kawo wannan.
Kamaran Aminu Abdullahi Jingau tsohon dan majalisar dokokin Kano kuma yanzu wanda ke koke da muryar talaka a shiyar arewacin Najeriya. Wataƙila yana da nasaba da halin da ƙasar nan ke ciki, yanzu muka ji majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya na cewa lokaci yayi da ya kamata ƙasar nan ta ciyo bashi daga bankin lamuni na duniya ko kuma bankin duniya. Shugaban kwamitin harkokin kuɗi da lamuran bankuna na majalisar Hafiz Kawu Ibrahim shine ya bayyana hakan a cikin wata tattaunawa da yayi da sashen Hausa na muryar Amurka cikin rangadin da yanzu haka suke yi a taron bankin lamuni na duniya da ake yi a ƙasar Amurka. Yana mai cewa idan ma an ciyo bashi a yanzu haka babu laifi, tunda gwamnatin Buhari za ta sanya su a inda ya dace domin kawo wa al'umma sauƙin rayuwa.
Ban ga wani matsala da za a ce Najeriya ta ci bashi da ya fi ƙarfinta ba. Alhamdulillah, sanin kowa ne Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace ta. Allah ya albarkaci Najeriya da al'umma, ci Najeriya da arziki daban-daban, daga kan fannin noma, daga kan fannin man fetur, daga kan fannin ma'adanai. Kuma daga zuwan wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, za a kula cewa duk bashin da ake ciyowa domin a sa su a kasafin kuɗi, ana ciyo basu sukan nan ne a sa su wurin ayyuka na wato infrastructure development, kamar gina hanya, gina titin dogo, wutar lantarki, abin da ya shafi ilimi. Yawancin wannan kuɗaɗen in an karɓo su a wannan bangare ake sa su. Kuma wannan bangare saboda kyale shi da aka yi a baya, gwamnatocin baya sun zo basu kula da wannan fannin ba, kamar hanyoyin mu duk sun mutu, kamar titunan dogo da muke da su duk babu. Sai zuwan wannan gwamnatin yanzu gwamnati take kokarin ta ƙarasa waɗannan ayyuka na musamman.
To ba ka ganin za a iya akasarin waɗannan ayyuka ba tare da an ciyo ba su suka masu yawa ba?
Ai, ba zai yiwu ba. saboda tattalin arziki na duniya ba na Najeriya ba ya shiga wani yanayi. Duwan wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da aka zo an san yanda farashin man fetur ya kare a duniya. Kuma wanda ita kasar Najeriya da wannan man fetur ta dogara sai yanzu shugaban kasa yayi kokari yake cewa fadada tattalin arziki wato abin da ake nufi diversification of the economy a dubu wa'in su fanni ne wanda za su taimaka wurin faffado da wannan tattalin arziki da kuma bunƙasa wannan ayyuka da aka sa a gaba
sun ce haka kwadan a karfa kan iyaka ba tare da an fadakar da masu harkokin kamar shigowa da kayayyaki daga kasashe kana ganin ba ai ragon azanci ba da aka aiwatar da wannan abu
gaskiya ba ai ragon azanci ba wannan abu ne da mai kyau in muka haƙuri duk zai amfane mu a matsayin mu na ƴan ƙasa masu kishin ƙasa duba da yanayi na tsaro da muke fama da shi waɗannan iyakoki da aka rufe ta nan jami'an tsaro suke bada labarai na musamman cewa tana ake shigo da makamai harajin me yake zirarewa yana tafiya ƙasashe na kusa da mu kamar su Niger su Kwatano da sauransu in aka duba yanzu alhamdulillah a Najeriya muna noma shinkafa kuma wannan shinkafar tamu shinkafa ce mai dadi kuma shinkafa ce da ƴan ƙasa suka samu aikin yi suke amfana suke noma ta
Honorable Hafiz Kawai Ibrahim kenan wakilin tarauni a majalisar ƙasa kuma shugaban kwamitin bankuna da harkallar kudade. Wannan dai wani batu ne mai fadi dake da alakar kai tsaye da halin da talakan Najeriya ke ciki wanda kuma za mu ci gaba da bibiya mu ji inda aka kwana da ma muradin gwamnatin tarayya na ciwo bashi daga bankin duniya ko kuma bankin bada lamanin na duniya IMF tunda dai a baya kididdiga ta nuna tarin basu suka da kasar nan ta ciwo wanda wasu ke jin cewa ya ma haure yawan wanda PDP ta ciwo a zamanin da take mulki. Ko da yake dai gwamnatin tun a baya ta bayyana cewa dalilin ciwo waɗancan tarin basu suka na bayan suna da alakar kai tsaye ne da halin matsin tattalin arziki da aka fada to amma bayan farfaduwa da mahukunta ke cewa an yi daga wannan mashashara shin me aka gani a ƙasa ko akwai wani sauyi game da rayuwar talakan ƙasa anan zamu jingine wannan batu sai ko a shirye-shiryen mu masu zuwa nan gaba kafin nan kuwa zamu dawo nan Kano kuma mu leka zauren majalisar dokokin Kano domin daukar kalaman Honorable Kabiru Hassan Dashi wato wakilin karamar hukumar Kiru wanda ke cewa ya samu nasara a wakilcin da yake wa jama'ar sa ta bangarori da dama da taimakon mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje
kullum ina alfahari da wasu mushimman aiki wanda a tarihin Kiru ba a taba yin su ba sai lokacin sa asibitin garin Kiru in ka je kaga aikin da aka yi alhamdulillah haka an ka tafi na kafin miyaki shi ma akwai aiki da aka yi akai Cottage Hospital ko kwanaki da gwamna iji kwana mun ji ya ga aiki ni kaina ina godiya kwarai ga Allah saboda ba mazabar da zaka je a 15 zaka ga banda aiki daga 5 zuwa 10 akwai mazabar ma da ina da aiki project ina ya kai 20 kamar mazabar Kiru ina da project ya kai 20 muna godiya kuma na san ba dan goyen bayan mai girma gwamna ba wannan aikace-aikacen da na samu dama na je nayi ba zai yiwu ba haka yara mun dauki yara sun kai 109 ta mana amfanshi na bin haka makarantu mun zo mun kirkiri sababbin secondary school na jin a shekara hudun nan na yi sababbin secondary sun kai wajen guda 5 misali akwai a Yarganji da ba su secondary nayi in ka je kafin mai yaki akwai wani Alhaji Shabe sabuwa ce in ka je Bauda nayi sabuwar secondary junior secondary sai in ka je Dan Sosiya ita ma muna nan muna ginawa haka akwai wani abu da kullun nake alfahari da shi ko mazaba ana ce mata Galadimawa kamar na zo mulki gaba ɗaya mazaba primary bici amma cikin hukuncin Allah a zuwa na shekara hudu nayi musu guda 2 da Islamiya kaga shekara hudun nan sun samu sabon karantu guda 3
kai kalubalen da musamman waɗanda suke hamayya da ku MPDP musamman tsagin konkwasiya na cewar kun gaza ke nauyin da suka doro gwamnatin tun a baya
wannan magana ce ta siyasa ni kuma nema magana ne na zahiri abinda na san an yi kiru saboda haka me ake so da gona abinda ba ku da shi a local government dan ku ko a kauyen ku ka sa yi muku zance kuma wannan na siyasa ka san mu ƴan siyasa ba za ka hana su ba
Honorable Kabiru Hassan da shi kenan mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano shi ma dai Honorable Aminu Ahmad Shehu Yalwan dan Ziyal ya leko wannan fili namu yana taya murna ga gwamna Ganduje dangane da samun nasara a zaben da yace an yi da ma shari'ar da aka fafata a cewar sa hakan wata dama ce da za ta ƙara dankon dangantaka a tsakanin gwamnan da wakilin suna majalisar jiha Honorable Butubutu
a madadina ni da dan majalisar jiha mai wakiltar Rimin Gado da Tofa Honorable Muhammad Bello Butubutu da shi da chairman na jam'iyya da chairman na Rimin Gado da Tofa da kuma honorable Halil Audu Yalwan Dan Ziyal da barista Halil Danga Mai Gari dukkan wayannan masoya mai girma gwamna ne suna taya shi murna na samun nasarar da yayi wannan zabe nasa a wannan kotu ta farko kuma da wannan muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sa dukkan kotun da za a je mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje shine da nasara a wannan kotu sannan bayan wannan zan yi godiya ga dan majalisa ta na jaha wanda yake rabbaraban mashina da motoci da kula da yan jam'iyya, Allah ya riko da hannunsa, wato Honorable Muhammad Bello Butubutu, Allah ya riko da hannunsa ya bashi sa'a a rayuwarsa.
Kai ka san mashin din ne da ka zo kana godiya?
Gaskiya ban samu ba, amma kuma mutane na da yawa ya ba su mashina har da masu motoci.
Magana kotu kuma da kake, baka ganin cewar tunda sun tafi kotun dauka kara hakan ba zai jawo muku matsala ba?
Wannan ba zai ba mu matsala ba, yanda muka yi nasara a farko insha Allah har karshe mu za mu yi nasara.
Honorable Aminu Ahmad Shehu Yalwan dan Ziyal kenan, dan siyasa daga yankin Rimin Gado da Tufa a jihar Kano. Nan gaba kadan zamu leka kungiyar APC Media Forum ta Su Umar Mai Shinkafa da ta fara kamawa da wutar cacar baki a tsakanin mabiyanta kan waɗanda gwamnatin Ganduje za ta ci gaba da aiki da su a gurbin mukamai. Amma kafin nan bari mu leka kasuwar kantin Kwari, wadda muka ji wani taro da aka yi ina masu ruwa da tsaki tsakanin shugabancin kungiyar kasuwar da tsafaffin shugabannin ta. Har ma shugaban hukumar gudanarwar kasuwar Alhaji Abba Muhammad ke karin haske dangane da makasudin wannan zama.
Mu ji shawarwari daga gare su domin girman al'amarin ya wuce mutum da ya rike shi dan kana matsayin majin director. Tsari ne na rayuwa, in kana son nasara ka bibiyi murgabatanka. Za su baka shawarwari na gari inda zaka dora akan inda suka tsaya, sannan ka ƙara samar da wasu abubuwa da zaka iyara ingantawa, ka zo da abubuwan da za su ƙara bunƙasa kasuwanci, tabbatar da tsaro da zaman lafiyar al'umma, samun jin dadin rayuwa a ita wannan kasuwa mai albarka. Kuma muna godewa Allah a irin amsa gayyatar da suka yi mana da kuma tabbatar mana da suka yi, za su zama idanunmu a wannan kasuwa, saboda suna kishinta, suna kishin kasuwanci a jihar Kano, abu ne na duk mutumin da yake kasuwanci a jihar Kano. Allah ya kawo shi, to dole mu rungume ta hannu daya, mu tabbatar mun fitar da kanmu kunya, mun fitar da mai girma gwamna da ya dauko mu isa mu a cikin wannan al'amari, ya kasance mun bar wani legacy wanda kanan ta dora haka duk mutumin da zai zo ijagoran jihar Kano ya taba yan kasuwa na sama na tsakiya na kasa an sasa a cikin mu'amalar shugabanci.
Cikin tsofaffin shugabannin kasuwar da aka yi wannan zama da su, har da Alhaji Liti Jibrin Kulkul, wanda shi ma a nasa tsokacin muka ji yana cewa sun yi matukar farin ciki da wannan gayyata, wacce hakan ke alamta cewa shugabancin wannan lokaci mai karbar shawarwari ne.
Abin da ya ba mu sha'awa da aka ce dukkan waɗanda za su ci gaba da gudanar da ayyukan kungiya, hususan harkar kuɗi da gudanarwa, za a sawo su daga cikin gwamnati ne, wanda idan suka yi wani abu na son zuciya hukuma za ta hukunta su, wannan ne shi ya fi rike, domin irin matsalar kasuwar kantin Kwari bata wuce ma'aikata da ake ɗiba ba karazibi, wanda kowanne zai shigo ya san zuciyarsa ana yin kaza a waje kaza, kaga mutane sun je sun kunshe kansu suna amfani da kungiya suna zaluntar mutane ko suna karɓar kuɗin su ba bisa ka'ida ba. Wannan aiki mai girma ɗin na ba shawara lalle ya jajirce waɗanda zai sa a masalolin kuɗi ya sa a mintattu, kuma wanda idan aka samu su da laifi ɗaya zai hukunta. Ba mu da burin da ya wuce ci gaban Kwari da kawo abubuwa na alheri kowane ɗaya daga cikin mu, kuma a kansa muke, kuma a kansa za mu taimaka wannan zababban yanki a kan ya samu nasara a kan wannan.
Alhaji Liti Jibrin Kulkul kenan, tsohon shugaban kasuwar kantin Kwari a jihar Kano. Su kuwa kasuwar Haji Kam ta sansanin Alhazai suna gab da gudanar da zaɓe ne a tsakanin shugabannin tasu kungiyar 'yan kasuwar. Har ma muka ji Musa Umar Khalid Doron Kuɗi na fayyace wani canji da aka samu a takarar da yake nema.
Da ina neman takarar ciyaman na kasuwar Haji Kam Market mai albarka, amma me mun samu canji saboda sakamakon cewa muna da na gaba da mu, kuma muna tare da manya waɗanda in suka ba mu shawara za mu ɗauka, kuma mun ɗauki shawarwarin su da muke ganin cewa insha Allah za mu kai ga gaci. Ai shi takara da kake gani daman mulki na Allah ne, Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so, kuma shi yake kwacewa ga wanda yake so, kuma yayau in Allah ya ga damar bani babu wanda ya sai hana su, kuma magoya baya sai dai su yi hakuri a sa canjin takara da muka samu. Mun samu canjin takara da mun tsaya takarar ciyaman, amma kuma yanzu mun dawo takarar assistant secretary, kuma muna fatan Ubangiji Allah ya ba mu nasara.
Ba wai ga Musa Umar Khalid Doron Kuɗi kaɗai ba, shi ma Abbas Muhammad ya bayyana irin takarar kujerar da yake nema cike da muradin inganta harkokin wannan kungiya.
Na fito takarar kujerar auditor.
Insha Allah rabi mu dai muna ganin cewa za mu kai ga nasara. Mu ba dan aljihun mu kewa, muna yi ne domin mu kawo kasuwar mu ci gaba, musamman mu ga matasa. Muna so mu kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya, kuma da yawar tattalin arziki na cikin kasuwar Haji Kam mai albarka. Insha Allah shine ci gaban da muke so mu kawo. Za mu bunƙasa dukkanin al'amuran kasuwancin mu, ayi modernizing din sa. Mutanen mu wanda ba su da shago, burin mu musama musu shago, wanda kuma suke da shago burin mu Allah Ubangiji ya karasawa su samu waɗansu, shine fatan mu na alkhairi.
Matashi Abbas Muhammad kenan, dan takarar kujerar auditor a kungiyar 'yan kasuwar Haji Kam da ke sansanin Alhazai a Kano. Yanzu za mu dauki kalaman Umaru Mai Shinkafa, wanda ya shigo wannan fili namu yana nesanta kungiyarsa da wasu kalamai da yaji Habibu Sadam makwarari yayi a sharin mu da ya gabata kan rashin dacewar tafiya da mutane irin su Abdullahi Abbas a kunshin gwamnatin Next Level ta Gandujiya.
Tabbas shi shine PRO na kungiya ta, amma duk da akaran kansa waɗannan maganganu ba mu ji dadin su ba a madadin ƴaƴan kungiya da APC Media Forum, muna tirda maganganun da kai.
Daman ya ce da yawan kungiya ta ku yi magana.
Bai yi magana da yawan kungiya ba, amma mutum mai daraja mai kima kamar Alhaji Abdullahi Abbas, duk nasarar da aka samu tun daga matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari har ya zuwa dan autan mukami na kansila, duk an same su ne karkashin jagorancin Abdullahi Abbas basara ke dan sarki.
Amma kuma aka ce kuma zabarsa bai iya ci ba.
Dan da ya ce Abdullahi Abbas bai ci malabarsa ba, ni na kalubalance shi kowaye a jihar Kano ya zo na daga ya tsaye lankwasa. Ba daidai bane yi magana ga shugaban jam'iyyata wanda ban
cewa yake shugaba ne wanda bai taka rawar da ya kamata ma a ce an ci gaba da tafiya da shi a gwamnatin.
Mu ko muka san Abdullahi Abbas ya taka nasara domin dukkan nasarorin da aka samu yanzu tun daga kan zaben shugaban kasa har zuwa na gwamna, yau shine shugaba kuma kowa gargashin sa, kuma ba a samu nasara nan ba sai a gargashin sa. Ko wani ma da naji shi ma duk da sojan haya ne gudakatacce ne a cikin APC Media ya zo yana kwalubalantar hukumar ilimin bai daya. To muna zargin shi wannan aran man idan shi yake turo ka kaci mutuncin shugaban hukumar ilimin bai daya Dan Lami Haido, to muna ja aran ma ka taka masa birki.
Madashi Umaru mai shinkafa kenan, shugaban wani tsagi na kungiyar APC Media Forum a jihar Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Khalid Shatima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.